Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan ƙasar Colombia da ake zargi da hannu a kisan gillan da aka yi wa shugaban ƙasar Haiti, Jovenel Moïse. Wasu kamfanoni hudu ne suka dauke su aiki kuma a kashi biyu suka je ƙasar da ke yankin Caribbean ta Dominican Republic a cewar shugaban 'yan sandan Colombia a jiya Juma'a. Shugaban 'yan sandan Haiti, Leon Charles, ya ce an tsare mutane 17 dangane da kisan Moïse. A wani taron manema labarai a Bogota, babban birnin Colombia, General Luis Vargas Valencia ya ce akwai kamfanoni hudu da ke da hannu wajen daukar aiki da tattaro mutanen da ake zargi a kisan. Ko da yake bai bayyana kamfanonin ba saboda ana kan tantance su. Vargas ya yi alkawarin cewa Colombia za ta bada cikakken haɗin kai bayan da ƙasar Haiti ta ce shida daga cikin mutanen da ake zargi a kisan, ciki har da mutum biyu cikin uku da aka kashe, mambobin sojojin Colombia ne da suka yi ritaya. Wakilai 'yan Taliban da ke Moscow sun faɗi cewa ƙungiyar ba za ta kai hari kan manyan biranen gundumomin ƙasar ba. Duk da cewa wasu bayanai da suka bullo sun nuna cewa mayakan Taliban sun kai hari a babban birnin lardin Kandahar na Afghanistan. 'Yan sandan Kandahar sun ce sun samu taimako kuma sun iya daƙile haram. A wani taron manema labarai a Moscow a jiya Juma'a da gidan talabijin ɗin Afghan TV ya yaɗa kai tsaye, Shahabuddin Delaware, shugaban tawagar 'yan Taliban, ya ce ƙungiyar ta yanke shawarar daina kai hari a kan birane don kawar da zubar da jini. Mai magana da yawun kungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, ya fadawa muryar Amurka cewa matakin daina kai hare-haren a kan biranen na wani dan lokaci ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a ta waya game da kutsen yanar gizo a kan Amurka da aka gano daga Rasha a kwanan nan. Biden ya ce ya bayyana wa Putin a fili ƙarara cewa Amurka ta sa ran idan an samu kutsen yanar gizo daga Rasha, duk da cewa babu hannun gwamnati a ciki, mun sa ran ƙasar za ta yi wani abu idan har muka ba ta isassun bayanai don ta ɗauki mataki a kan koma waye. Biden ya faɗawa manema labarai a wani bikin sa hannu da aka yi a fadar White House a jiya Juma'a cewa komai ya tafi daidai a tattaunawar wayar. Ina da kyakkyawan fata, a cewarsa. Da aka tambaye shi ko akwai wani sakamako da zai biyo baya idan Rasha bata dauki wani mataki ba akan kutsen yanar gizon bata gari, sai shugaban ya ce kwarai. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Indonesia ke fama da ƙarin yaduwar COVID-19, gwamnatin shugaba Biden ta tura rigakafin miliyan 3 na kamfanin Moderna zuwa kasar. A wani taron manema labarai a jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka, Jen Psaki, ta faɗi cewa mun fahimci mawuyacin halin da ƙasar Indonesia ta samu kanta a ciki yanzu na ƙaruwar yaduwar COVID-19, kuma muna yi wa waɗanda annobar ta shafa fata na gari. Ƙasar Indonesia da yana fuskantar yaduwar COVID-19 kamar wutar daji da mace-mace na tarihi saboda nau'in cutar na Delta mai saurin yaduwa. Wani babban jami'i a gwamnatin Biden ya fadawa muryar Amurka cewa rigakafin da aka tura na daga cikin kaso mafi yawa da Amurka ta bada gudunmuwa. Gaba ɗaya yanzu Amurka ta ware rigakafin miliyan 4 don Indonesia, yayin da ya rage sauran cikon miliyan 1 da za a tura kwanan nan. A karon farko, mazauna garin Litton a garin British Columbia da ke Canada suka ga sauran abin da ya rage a garin a jiya Juma'a, tun bayan da akan dole suka gudu don tsira da rayukansu 'yan kwanaki da suka gabata. Garin da ke tsakiyar gundumar British Columbia ya ja hankali a ƙarshen watan Yunin da ya gabata saboda yanayin tsananin zafi na tarihi da aka gani, wanda ya kai maki 49.6 a ma'aunin Celsius. Bayan haka kuma wutar daji ta kusan cinye garin sakamakon tsananin zafin a bangare guda. Garin mai yawan al'umma kusan 250, 'yan mintoci aka ba mazaunan shi don su tashi a ranar 30 ga watan Yuni tare da mutane kusan 2000 da ke zaune a garuruwan da ke kusa bayan da wutar daji ta kama sakamakon abin da hukumomi ke kyautata zato ayyukan bil'adama suka haddasa. Kashi 90 cikin 100 na garin ya lalace a cewar magajin garin Litton John Polderman.
To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kamar da asuba da fatar an waye gare lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin ku
lafiya lauya aka ji da zafi
okacin sa sai dai mun sha ruwa amma duk da ruwan saboda muka sha babu wani canji da muka samu
Allah ya sa mu ga bayan wannan yadayin shi kuma kowanne lokaci da irin nashi
haka ne da irin nashi matsala da yake zuwa da shi
haka ne to yau ma kamar yadda muka saba muna da jerin gaishe-gaishe musamman dai muna da aure raki da za a daura
haka
bari ya huce zuwa ga yaran marigayi Alhaji Abdulmajid Umar Daura sarkin malaman Daura da kuma na marigayi Imam Muhammad Mazawaje Koki Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai domin dauran auren ƴaƴan su Mustafa Amiru Abdulmajid da kuma Hajara Nasidi Muhammad wadanda za a daura wa aure a yau din nan da ƙarfe 11:30 na safe a masallacin Ibrahim Bulbula Koki dake kan titin kasuwar Kumi birnin Kano to Allah ya sa an yi adace ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma sakon taya munna zuwa ga Alhaji Masaudu wazirin London da Sheikh Usman Orlando da unguwar Tafo a Kumasi murnan auren ƴaƴan su wato Abubakar Sadiq Masaud da amaryansa Ramatu Sheikh Usman Orlando wanda za daura gobe Lahadi kenan a unguwar Tafo Kumasi a masallacin Masjid An-Nasr to Allah ba da zaman lafiya da zira daya ba
amin suma amin to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da ta yi murna ta a bari ya huce zuwa ga iyalan Honorable Abdul Aziz Tonko Bukari da na marigayi Adamu Umar Bila waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Jamilu Abdulaziz Tonko da Haifa Adamu Bila za a ɗaura auren sannan ne yau Asabar. Babban masallacin da ke kusa da tsohuwar kasuwa Donga jihar Taraba da ƙarfe 10 na safe idan Allah ya nuna mana to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin.
Har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna wannan auren an riga an yi shi. To masoyan Abar ya huce wato Alhaji Wadatau Madawaki na Ubek Abuja. Muna murna taya shi murna auren yarsa da aka yi wato Hafsat Abdulrahman Wadatau Madawaki da angonta Abdulmumin Dawa. Da fatan Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai alfani.
Amin summa amin.
Bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta Abar ya huce zuwa ga iyalan Malam Ismail Suleiman Tanko Unzenge da na iyalan Malam Alkasim Dan Talabello waɗanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Muhammad Yakubu Ismail Uzenge da Nazima D. Alkasim. Za a yi wannan auren ne a yau ɗin nan da ƙarfe 10:11 na safe a Nasidi Taylor Close a bayan Jonapol Supermarket a gidan Alhaji Bello Dan Sarki. Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa an yi wannan aure a dace. Allah bada zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin summa amin.
Muna kuma mika gaisuwar taya murna ga ma'abucin muryar Amurka Alhaji Mansur Gashuwa a jihar Yobe wanda ya aurar da ‘yarsa Jamila a makon jiya. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Gaisuwa shi kansa zuwa ga sauran ‘yan uwansa da suka hada da Hassan Dan Jauro da Nasiru da kuma Hussaini.
Amin. To sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan Hajiya Kande wato mahaifiyar Suleiman Tari kenan dan wasan kwallon kafar nan wanda za a yi addu'ar 40 ta yau da safe kenan a gidanta dake unguwar Dansuman daga Accra. To Allah ya nuna mana lokacin kuma Allah ya jikanta da sauran magabata baki daya. Sai kuma sakon gaisuwar bangajiya zuwa ga sarkin Hausawan Accra mai martaba Alhaji Muhammad Kabiru Wahi Kadir English wanda ya wakilci Hausawan Ghana a wurin bukin karban sandan mulki na masarautar Kano wanda aka baiwa sarkin Kano mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero. To sarkin Hausawan Ghana, muna maka barka da dawowa tare da fadawanka, musamman waziri Alhaji Sanusi Ali Ahmad da kuma sarkin Somali mazajin aiki Alhaji Salisu Maude. To barkanku da zuwa, Allah huta gajiya.
To amin suma amin, yau aka ce zuwa da kai ya fi sako, muna da gaishe-gaishe amma
wannan
dama samu muka yi ana muhawara tsakanin makaho da
gurugu da makafi,
abokan juna da kuma suna wasa da juna sai muhawara ta kawo.
Allah zargi,
da muka ji muhawara nan muka ce to ai ko lallai
mu ma mu jiyar da masu saurare,
mu ma mu jiyar da masu saurare su dafa faɗa su ji a cikin su waɗannan masu muhawara nan su waye ya fi gaskiya.
Muntar Sale, sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, kuma Galadima makafin Abuja, Barada makafin Katsina.
Abinda ake magana, ina ji kunna ta gaddan dami ne akan auratayya. Kuna nufin aure tsakanin makaho ne da gurguwa ko kuwa gurgu da makaho? Da ne zan fara. Tewa mun dara wurin
da ni zan fara. Sai da ni abun ya hidamu. Kaman da abu ya hidamu, ya hidamu shi. Abinda ya sanya ni da tarayya ta da guragu. Ta kuma muna tare da su dubu bisa dubu, ba ma dari bisa dari ba. Amma na da mu gurguwa dai basu bani ba. Da ma abin mamaki su kuma sun nemi makafi sun samu wanda daga yanzu ma dama muna so mu hada auren jona a tsakaninmu. Gurgu ya auri makauniya, makaho ya auri gurguwa. To kuma ni ban aura ba. Kuma ga wani shi wasu sun fara aure. To wannan abin shi ne nake ta tunani da tarayya ta da su ko yaushe ne za su min hanyar gurguwan aura ko kuma ban dai san ranar ba ne.
To Malam Sani da masu sauraronmu, mun tari kamar yadda ya bayani tun farko, akan kira shi ma makahon guragu. Kowa ya san shi da guragu ne. Sakamakon haka muka mai tayin gurguwa. Wannan gurguwa tsaliliyar gurguwa wanda ko ina ne ta isa mace. Kaman za a yi, kaman ba za a yi ba. Daga ƙarshe dai ya ɗibi ƙasa ya watsa mana ido. Muna gabda mu makanci akan wannan lokaci saboda ƙasan da ya shiga idanmu abinda mun tariye mana. Wannan kusan sai mu ce akwai mutumin da a cikin dai makafi akwai wanda ya ci mutuncin mu, to mun tari yana ɗaya daga ciki. Dalili anan mun masa tayin gurguwa saboda tarayyar mu ya ce ba ya yi. Muka tambaye shi dalili.
Ya tsaya yana kaiwa kasuwa.
Ai ba, da ma kai kawa kasuwa ne mara da sauki ne. Da kaiwa kasuwa ne mara da sauki ma Sani.
Ko?
Ƙwarai kan. Shi ya faɗa bakin Sani. Amma in baka faɗa, in ka kuma ka faɗa dai ba zan faɗa abin da ka faɗa.
Eh amma ai abin da nake so, gurguwar da nake so, ai ba ita ba ce kwace za ku bani. Ni akwai wadda nake so. To kuma ku ba ita kuke so ku bani ba. Ta ga kwacin da ba ita kuke so ku bani ba. A bari mana tun da abu da yawa, abu a kasuwa, a bari in zaɓa abin da nake so mana. Ko yadi ka je saye kasuwa, ai ya kamata a barka ka zaɓi wanda irin kala da kake so.
To gani mazani gurguwar da ya gani ko kuma ya ji bayanin ta kaman yadda tsarin makafi yake, tunda su ba gani suke ba, sukan ji ne, sukan gane mace a murya da sauran mu'amala haka da sauransu. Shi da kanshi ya ce ga wadda ya yake ganin za su daidaitu, na ce in har da gaske kake yi wannan baka da matsala, sai inda ƙarfinmu ya ƙare saboda tarayyar da muke da shi tsakaninmu da kai. Saboda koma wane ne, duk an kai matsayin da makafi suna ƙorafin cewa mu tari baba makaho bane, guragu sun kwace shi saboda duk wasu mu'amalan shi da guragu yake yi, duk wani tarayyar shi da guragu yake. Muka ce to babu abin da zamu maka, yanzu an daina tilastawa wajen aure, sai mutum ya gani yana so sai ya karfafa wannan aure. Da ya nuna mana ga wanda yake so, muka karfafa ya watsa mana ƙasa a ido.
To kai kaji
ai to an dai dawo magana ta kamar yanda kace, tabbatar da cudanya ta da guragu, to Allah kadai ya san iyakarta. Kuma Allah kuma ka san ba abu mai san ƙara dankon zumunci da soyayya illa irin aure. Yanzu nan ka zama ɗan gida, ka zama ɗan dangi, kaga sai aure. To amma da na nema, ai sai a bari wadda nake so ita zan aura. Ko ba haka ba, ni kaga dama dai ai gurguwar da nan aura, kaga wadda ni zan taimake ta, kaga ba ita ce za ta taimake ni ba. Wannan shi ne tun da yanzu a matsayina na makaho ina ne a gurguwa, kaga taimakon ta yana yau ko ce aka ihu ta zan ɗauke ta in ɗora a wuya in tsere da abuna.
To kaji dango ba kai wa za ka ba
wato ni dai. Ni dai ba zan nuna wanda zan ba gaskiya ba, amma wannan da ta ce za ta zama dillaliyar mai neman kuturwa, to ni kuma zan taya ta da buɗe mata shafi na yanar gizo wanda ke bukata ya shigar da ta yi sai in aika mata ta neman masa kuturwa.
To ga abin da suke cewa, ga abin da suke cewa.
Da farko ina gaida shugaban kungiyar makafi na ƙasa Malam Isiyaku Adamu da shugaban kungiyar APC na nakasassu na ƙasa Miss Babu Lawan Didi da shugaban kungiyar PDP na nakasassu na ƙasa Abdullahi Aliyu Jigunu da shugaban hukumar mai lura da mutane masu nakasa ta Najeriya Mr. James Lalu. Na ƙarshe shine ina gaida shugaban ma'aikatan nakasassu na jihar Kaduna Haruna Aliyu Yakasai da iyalina da sauran ƴan uwa abokan arziki, duk ina musu fatan alheri ina gaishe su.
Da farko ina gaida gunduma na mai girma Waziri Sani Tsabu, ina gaida limamu mu limamu Malam Saleh Tsabu, ina kuma gaida Kwamar Shehu Sani da mai girma tsohon sanata Suleiman Usman Hunkwi. Daga ƙarshe ina gaida dukkan ɗaukacin shugabannin na ƙasassun Najeriya da iyalai na baki ɗaya.
To sunana Amina Usman di shugaban mata makafi ta Najeriya. Ina gaida ɗaukacin mallawa da kuma dukkan ƙungiyoyi na makafi, guragu, kurame, zabiya da dukkan ƙungiyoyi har da lokuta da ƴan uwana di ina gaishe su. Ina gaida iyalan gidan Malam Usman mai foto Allah da ya ji kansa ya masa rahama da kuma Malama Aisha ya kaka da yekarin fafe Abuja Najeriya. Allah ya ƙara zumunci. Da fatan kuma Allah ya sa mu gama lafiya, ba mu mazaje na ƙwarai waɗanda ba su da shi.
Malama Juli ta fara daga bana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan. Yau ma ana bi mu bashin wata hira da baraka ta yi mana da fitattun yan fina-finai. To idan Allah ya nuna mana za mu kawo wannan hira, amma yanzu a madadin
baba ya koma ke
yi alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa,
sanni sadi a wannan duniya,
kullum halin mun gode Ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa,
arziki na samu a duniya.
Allah kai kayi mu mutum sibiyu daga nan shi shi kadai dan adam ko akwai yawa,
bayan kai ne mu sarki da
jinsin dan adam da yawa yake, kabilan duniya da yawa suke, mun gode wanda ba a bincike masanin komai duk inda yake mai umarni mu zauna lafiya.
Saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Mata miji zaman su lafiya, soyayya mai kauda hasaniya, har ai aure da juna hakan yake, rayuwa jin dadin ina yake, in babu so san ba zama lahiya.